أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركم السايكة سانشوا a wannan fadakarwa da muke yi akan abin da ya shafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muke tattaunawa akan rayuwar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a gidansa da shi da iyalansa da irin yadda yake faranta musu kuma yake kyautata musu riwaya ta zo tabbatacciya nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana yin bayani dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sake musu a gida a matsayin su na matan shi shi kuma matsayin sa na mijin su kuma yadda Imam Bukhari ya ruwaito tace annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na miji yana ba su dama hatta taje kai su taje masa kansa mai kun ya dauka da hannunsa ya taje da kansa amma sai ya ba su 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 taje masa sallallahu alaihi wa alihi sallam tace kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na kasance kuma ina sa manzon Allah turare mana bayan taje kan tana sa masa turare kamar yadda tace kuntu urajjiluhu ina tsefe masa kansa ko taje masa kansa tace utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atyab ma ajidu da mafi kyawun turare da mafi dadin turaren da na samu shi nake sawa annabi sallallahu alaihi wa sallama tace idan nazo ina sa masa turare ina tsaftace shi ina gyara shi sallallahu alaihi wa sallama sai tace sai in samu wato turare alamar turare a kansa da alamar turare da farin turare da hasken turare da kanshin turare a gemun sa sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan abin da yake nuna mana ashe yana da kyau maza su ba wa matan su dama abin da ya shafi taje kai ba wa iyalinka ta taje maka sunna ne annabi ya ba wa matarsa ta taje masa kai abin da ya shafi sanya turare ba wa iyalinka ta feffesa maka ta sa maka a jikinka duk inda yake da bukatar turare ba ta ta saka maka dan kuna na Aisha ta sawa afdalul khalqi mafificin halitta hawtarwar ta bukhari nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni Aisha na kasance ina taje kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ana haidun alhalin ina cikin jinin al'ada tace ina yin ainihin wato in taje masa kai kuma alhali da jinin al'ada a tattare da ni tace wato wa kuntu urajjilu wato urajjiluhu ina tattaje masa kai in gyara masa kai riwayar Imam Bukhari malu shahid abin da ya kamata mu lura anan yan uwana shine irin kyakkyawan mu'amala da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi da iyalinsa yanda ya sake musu ya yake ainihin faranta musu kuma har ya ba su dama suke tasarrufi da wani bangare na jikinsa amma mu yanzu a irin tunanin mu al'ummar mu zaka ga wasu tsakanin su da matan su yadda ka san wato annabi da kafiri tsakanin su wasu da matan su yadda kaga wuta da auduga babu rahama babu jin kai babu tausayi babu sakin fuska shi ya mai da matarsa kamar baiwa ne wannan akida da Bahaushe yake da ita na bautar da ya mace amma yadda ita kamar baiwa wallahi ba musulunci bane kuma a nisanta ta da miji wannan shi ma ba addini bane yanzu dai kaga babban abun koyi gare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna naqtadi bi hayatihi muna yin koyi ne da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wa naqtadi bi muamalatihi muna kuma yin koyi bi muamalatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa khuluqihi at-tayyiba wa tabi'ati samiya halin sa mai kyau dabi'a madaukakiya ga abin da yake wa iyalin shi wannan na farko yana nuna mana manzo Allah yana tsaftace jikinsa saboda matan shi ashe hakkin iyalinmu ne akanmu a gidajenmu mu yi musu abin da za su ji daɗi na tsabtace jikinmu mu ba su ma dama din su tsabtace da nan da ku muka tattauna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama har wanka yana yi da iyalinsa kamar yadda nana maimuna ta ruwaito kuma nana aisha ma ta ruwaito riwayar imamu tabarani da kuma riwayar bukhari muslim ashe kasawa din nan bushewa ke kasa da mutane suke wa matansu wannan ba addini bane gargajiya ne mu kuma an ce mu bi addini ne ba mu bi gargajiya ba su mata su saki jikinsu ga mazajensu su ma kuma mata su saki mazaje su saki jikinsu ga matansu ka ba wa matarka dama akan ka matarka iyalinka ne hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matarka mai taimakon ka ne matarka mai agaza maka ne matarka mai faranta maka ne matarka ita ce tafi kowa sanin sirrinka a duniya so ashe ba laifi bane dan Allah ya baka hutu kai amfani da damar kai amfani da damar yanzu akwai wanda da farcin sa wallahi ba zai ba wa iyalinsa ta yanke masa ba kuma matan suna so a ba su su da wahala a ce ka buga mace wai ka ce ta yanke farcin mai gidanta tana kyama ba za ta yi ba suna so amma waye ma ta samu matsayin da mai gidanta zai bata hannunsa ya ce ta yanke masa farce ana zaman lafiya kenan sai dai mutum ya je ya bada kuɗi a je a yanke masa a waje amma matarsa ba za ta yanke masa ba aski hatta askin nan kamata ya mu rinka sayan kayan askin mu kawo gida mu koya wa iyalinmu yayi ake yin askin da ka je ka mika kanka wajen aski a waje ai gwanda ka koya wa iyalinka askin su rinka yi maka a gida menene abun yin askin ne ba za a sai ba sai shi a ba mata su yi maka su maka gyaran fuska su wanke maka kanka su gyara maka gashinka akwai waɗanda duk aka suke iyalin su suke musu kaga sun huta na farko an samu kulla soyayya da kulla kauna a juna tsakanin juna ga kuma wato less expensive wato karancin kashe kudi karancin sarrafa kudi yanzu kaga in wani ka je ka bawa a waje maka kaga sai ka biya kuma za ta iya yi maka a gida kaga mun yi koyi da annabi a wannan babin tirare mutum ya bawa iyalin su fefe sa masa akwai inda za su sama inda kai ba za ka iya sa ba amma su sai su sama so jama'a muna tattauna ne akan wannan ba dan komai ba dan mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa in tuti'uhu tahtadu idan kun yi koyi da annabi kuka bi shi za ku samu shiriya wama 'alar rasuli illa al-balagul mubin abinda yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya muku balagul mubin ya muku isarwa mabayyani sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wata riwaya annabi yana itikafi yana cikin masallaci yake miƙa kan nasa haka ga masallaci ga ɗakin sa so sai ya miƙa kansa ga iyalinsa suna taje masa wannan kan ka duba yana itikafi amma ya yadda ibada kansa ga matarsa ta gyara masa tsabtace masa kuma yadda matarka za ta shafa maka mai wallahi ba irin yadda za ka shafa da kanka ba yadda matarka za ta yi maka wanka ba irin yadda kai za ka yi da kanka ba wani zai ga abin bambara kwai bawi amma kuma haka din shine abin da yafi kyau yanda matarka za ta yanke maka farcenka ba kuma kamar yadda zaka je ka ba wani ya yanke maka ba za ta gyara ma ta tsabtace maka akwai kauna kuma yanda za ta gyara maka gemunka ta tsabtace maka shi ta kyautata ma shi ba kamar yadda zaka je ka biya kudi a ya galgala maka shi ka dawo ba duk wanda ya wannan da kyakkyawan niyya zai samu lada kuma ya samar da ruhin zaman lafiya da jin dadi da shi tsakaninsa da iyalansa dama babbar manufar tattauna wannan da wannan fadakarwa shine yaya zamu gyara gidajenmu mu dora su akan turba irin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda Allah ya turo shi ne mu yi koyi da shi alaihi salatu wassalam anan nake kira ga maza waɗanda suke da dabi'u na kazanta masu cutar da matan su kaga mutum yana shaye-shaye wal iyadu billah yazo ya zakke wa iyalansa misali mutum yana shan taba ya sha taba a bakinsa kuma akwai wannan warin taban sannan yazo matar tasa ba fa sha take ba amma dole sai ya azabtar da ita da warin taban nan haka da wannan bakin nasa zai fuskance ta tana so ko bata so dole ta hakuri tana jin warin wannan tabar ta biya masa bukatarsa. Allah Allah wajin tsoron Allah ya kuma zaje kamar yanda kuke san matan ku su kyautata muku su tsaftace jikinsu kada su zo muku suna da kazanta ba za ku ji dadi ba. Babu mijin da zai yadda matarsa ta zo masa da datti ko warin warin wani abu ya saurare ta, to bai kamata ba kai ma ka je mata haka. Akwai waɗanda wanka sai sun yi rikici da matansu suke wanka, wanka don Allah ya hakuri zo kai wanka, ta zuba masa ruwa amma wallahi bai zai ba, haka ruwan zai kwana a wurin, sabulun zai kwana a wurin, wallahi bai zai ba saboda shi ba wanka ne a gaban sa ba. Akwai wanda za su zo su ko kaya yana datti yayi wari da kazanta da dai kayayyaki underwears da ake sawa na ciki din nan, ya kamata mutum ya sa shi sau ɗaya sau biyu ne ɗaya shirye shi a wanke shi saboda yana da saurin ɗaukan datti da fitar da wato sansani mara daɗi, a cire a bawa mata su gyara. Amma wani zai bari sai ya yi dukun dukun, in ya cire shi ba za a iya zama a wurin ba, amma haka matarsa za ta haƙura ta karɓa cikin wannan ƙazanta cikin wannan dauda. Yaya za ta yi tunda mijinta ne dole ta karɓa? Yanzu wannan jama'a ba a shiga hakinta ba, lalle an shiga hakinta kuma an cutar da ita. So lillahi wa rasuli ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara wannan, akwai zalunci akwai cutarwa a ciki, musamman waɗanda suke mu'amala da shaye-shaye, musamman masu shaye-shaye, matan waɗanda suke shaye-shaye suna wahala ƙwarai da gaske. Sannan kuma ana samun su kansu matan waɗanda ba sa kula da haƙƙin maza wajen tsaftace jikinsu. Abin kunya ne ya ke ‘yar uwata mijinki ya tarar da wani dauda a jikinki, wani daga cikin magabata na ƙwarai ya kira ‘yarsa yana yi mata nasiha irin na ban kwana za a aurar da ita, ya ce ya ke ‘yata ina yi miki nasiha ina yi miki gargaɗi, lallai ki zamanto kamar baiwa a hannun mai gidanki. Ya ke ‘yata lallai kada ki bari mai gidanki ya ji warin wani abu a jikinki ko yayi ki. Malu shahid, mace da ta san me take yi, mace da ta san ita matar aure ce da gaske, wanda take kare martabarta da kimarta a idan mijinta, sannan kuma ta mutunta kanta, to ba ta bari mijinta ya ji sansanin wani abu ko yane ne a jikinta. Duk wurin da zai iya fitar da wani wari ki gyara shi kafin ya zo. Da turaren ki wadatacce, ki mai da hankali turare ya fi komai muhimmanci a wajenki, kar ki fashin turare, kar a zo wato teburinki gindin madubinki a rasa turare da kayan kwalliya. Na'am, na san kuna da korafi ya ku iyayena mata da yawa cewa ba a ba kuɗin turare, ba a ba kuɗin mai, ba a ba kuɗin gyaran gashi, amma da cikin buge-buge da dabarun da kuke yi, ki yi dabaru duk yanda za a yi kada ki rasa turare. Musamman kuma turaren za ki rinka amfani da shi lokacin da za ki kwanta bacci, wannan ya zama miki larura. Ba zan ce ya fi miki abinci amfani ba, amma dai abinci ma da kaɗan ya fi shi amfani. Larura ne, kar ki yadda ki kwanta ba tare da mai gidanki yana jiyo ƙanshinki ta gefensa ba. Wannan sirri ne wanda mata da yawa wasu ba su fahimce shi ba. Gashinki, kar ki yadda ki bari gashinki yayi wani datti ta yanda wannan dattin zai iya bayuwa da har ya rinka fitar da wani bashi, yana fitar da wani kauri ko yana fitar da wani wari, wal iyazu billah, har sai ta kai ga mai gidanki ba zai iya saka hancinsa akan kanki ba, ba za ku iya hada fulo ba. Saboda me? Saboda kanki yana warin dauda, kin dade ba ki kitso ba, kanki ya dankare da datti, ba kiya gyara gashinki, ba kiya tsaftacewa, ba kiya kitso ko ba kiya gyaran gashi. Duk matar da mai gidanta ya fahimci tana da wannan, to ina tabbatar miki ko da ya yi miki kawaici bai gaya miki ba, amma wallahi zai guje ki, dan ku ba zai taba bari fuska ma ku hada ba, saboda warin wannan kan kai yana wari inda tiyayya yawa a gashi, ko mata ne kun fi ni sani, to saboda wannan warin ba zai bari ku hada jiki ba da shi, kin ga kin cutu. Farce, akwai matan da suna barin farata a gama ce kamar mage, sai ka ce ba yahudiya zara-zara, ki je a kokarin bawa mai gidanki ruwan sha kin yanke shi da farce, me amfanin wannan? A kokarin bawa mai gidanki hularsa kin tsaga masa hannu da wannan dogon farce naki, sai ka ce mage. ba ado bane barin farata zarazara ba ado bane wannan yahudanci ne annabi yayi umarni yace khamsun min alfitra abu guda biyar suna daga cikin wato sunna fitra addini da yayi umarni da shi daga cikin annabi yace taklimul adhafir yanke farci addini ne yanke farci annabi yayi umarni da yanke farci da mazan mu da matan mu so duk matar da take so ta zama lafiya a gidanta na aure mai gidanta ya so ta ya kuma kaunace ta to wajibi ne ta mai da hankali akan abin da ya shafi yanke farcenta da na kafa da na hannu kada ya zamanto kina da kazanta ta yadda mai gidanki yana iya fahimtar wannan Allah ya gyara mana halin mu Jama'a barkamu da sake kasancewa da muke tattaunawa akan abin da mace ya kamata ta kula da shi dan kula da haƙƙin mai gidanta kimanta ta tabbata da zaman auren su ya wanzu a kula da tsaftace jiki ya ku iyaye na mata kafa abun kunya ne a ga kafar mace akwai kaushi da faso taban akwai matan da dabi'ar su ne haka Allah ya yi su kafar su tana da kaushi to aiki ya same ki kullun basilin dinki kullun man shafawanki kullun dutsen gugan kaushinki yana kusa da ke karki kwanta bacci sai kin goge kafa kin shafe ta da mai yadda za ta yi laushi ko kin taba kafar mijinki ba zai ji kaushi ba amma akwai matan da fa da kafa za su iya yanka kafar mijinsu saboda bala'in kaushi akwai waɗanda duk sun bi sun yaga zanin gadan su saboda kaushin kafa ba ta kula ita bata damu ba musamman matar Bahaushe ba Fulatani na shafa da ina maimaitawa ita gani take da ta riga ta aure mai gidanta ta riga ta gama mallake shi aure ya tabbata da dadi ba dadi dole za a ci gaba da zama wanda wannan kuskure ne ba daidai bane ki kullun ki rinka yin abin da zaki daga darajarki da kimanki yanzu misali nake so mu lura kamar yanzu misalin ga waya da ake amfani da ita ana buga waya ku rinka lura za ku ga kamfanonin waya kullun modernizing suke kullun suna kawo sabo motoci da ake hawa kamfanin PG kullun kokari yake kawo sabo kamfanin Mercedes kullun yake kokari ya kawo sabo dukkan rayuwa da ka sani komi mutum kokari yake yayi modernizing ya kawo wani abu sabo wanda zai kayatar da mai kallo ko mai saye to haka matar aure take zaune a gidan mijinta kullun ki kokari ki canja madi abin da ya riga ya wuce ki canja shi ki kawo wani abu sabo kullun mai gidanki ya rinka ganin kamar yarinta kike karawa ta hanyar dirin jikinki yarinta kike karawa ta hanyar mu'amalar ki ma'ana kina da mu'amala ba wacce take abin ki ba abin wato kyama ba ki zamanto kina kula da abincin sa ki masa abinci mai kyau wanda zai sha'awa wanda yake so kullun ki zama kina da tsarin timetable na yin abinci ba daidai bane ki zama abincin ki kwaya ɗaya ne kullun mai gidanki zai kyamace ki yar uwata kuma akwai abin da maza wani lokacin ba sa so ya kamata iyaye na mata su fahimta shine a zo a ratsa ka da safe ana tambayan ka wai me za a dafa to da yawa maza ba sa son wannan wasu wani gaskiya sai an tambaye shi haka ne dabi'ar sa ne to a tambaye shi wanda baya so kuma yi amfani da kwakwalwarki je ki nemo ilimin abinci kala kala idan babu shi a gida sai yau miki cefane mai kyau ki ce kudin cefanen ki yau kaza kaza kike so a siyo miki ba abinda aka saba ana siyowa ba amma kullun abinci daya mai gidanki zai kiki ya yanki ma za su kiki za su ce wallahi maman mu kullun abinci daya take mana wato dan adam yana da gajiyawa riga wannan rigar ba zai mutun kullun ita zai ta saba ba dole ya canja akwai abinda ana canja shi ba a iya zaljimtar sa kullun to abinci mace tana mallakar mijinta ta hanyar yin abinci kyautatawa miji ta hanyar yin abinci da yawa akwai waɗanda suke rabuwa da matan su saboda ba su iya abinci ba ba sa kyautata abinci mutum yazo ya kawo cefane komai da komai a gidansa amma abin mamaki matarsa zo ta yi abincin da ba za a iya ci ba wani ya je ya kashe kuɗi yana gadara ya siyo nama ya siyo komai da ake saya yayyau gayyar abokanansa yana alfahari shi ya kawo matarsa sabon aure za ta gyara musu abinci ta kawo insha Allah da ta je ta dafo abincin nan ta kawo shi wallahi abincin nan bai ciwo ba saboda me a gidansu iyayenta basu koya mata ba ita kuma girman kanta bai batta taje gurin kawayenta ta koya ba kawancan ku kuna yi ne da abokanan ku na gulma kawancan gulma ba kawancan amfanuwa a duniya ko abin lahira ba so daidai da abinci wallahi akwai mata da za ta yi hasara aurenta saboda abinci ba ina goyen bayan haka bane amma ina ba ku labarin abinda mutane ne suke aikatawa a rayuwa so wajibi ne ke mace idan mai kudi a shagonsa yana kokarin ya hada jari kullun baya son jarin sa ya rinka yin kasa jari su ake rinka habaka to ke ma zama aurenki waɗannan su ne wato complement da kuma element da su taimaka miki wajen habaka wato zaman auratayyanki da mai gidanki kullun zai ganki kina yin wata kulliya ta daban in lalle ne yau kin canja wani iri kika sa in ado ne in kaya ne ba kullun a tamfa ke sa ba wata ran a ganki da kananan kaya wata ran ya ganki da abun da zai dauki hankalin sa wata ran da dan kwali wata ran ba dan kwali wata ran an gyara gashi wata ran ai masa kitso kanana wata ran ai masa mai abun nan abubuwa da dama wanda zai taimake ku kuma wannan abun din yana nan alhamdulillahi a rubuce wadanda suka sani sun sani so wajibi ne kamar yadda ake ta karantar da maza su taimakawa matansu wajen faranta musu to kuma fa ku yi wannan abun shine zai faranta muku shine zai faranta mazajen ku kuma su ma su faranta muku amma duk lokacin da mutum ya samu matsala ya samu tasgaro a gidansa da shi da iyalinsa bata iya abinci ba iyalinsa bata iya ainihin wato kwalliya ba iyalinsa ga uwa uba bata iya mu'amala ba bata da human relation bata da kyakkyawan mu'amala da mutane ga yawan fada ga hancini ga shegen fuci ga bacin rai ga datti ga kazanta ga yawan tsiya ga cin bashi ga makara abinci ba a yi da wuri ga ƴaƴanta ba ta kula da su ita ballagaza ga yawan bacci ba ta iya tashi ta yi wa mai gidanta abubuwan da ya kamata yi wannan mutuwa kenan gaba daya condemn ya kamata ki ji tsoron Allah karki sifanti da wannan sifa yake yar uwata kuma kai bawan Allah yi kokari ka gina gidanka ka taimaka wa iyalinka idan tana da abin da tura suke cewa deficiency wato tana da karancin wani abu kamar misalin ka lura cewa matarka tana da rauni akan abin da ya shafi iya kwalliya to ka nema mata yadda za a iya taimaka mata wajen kwalliya ko a cikin tashoshin nan akwai tashoshi da ake nuna yadda mata suke kwalliya ba laifi bane dan ta kalla ƴan uwanta mata suna kwalliya ta koyi yanda ake kwalliya ba ta saba wa Allah ba akwai littafai da ake rubuta akan wannan akwai fadakarwa da ake mata da suka goge suka iya suna yi wa mata lecture ƴan uwansu ga yadda ake tsafta ga yadda ake kwalliya ga yadda ake gyaran gashi ga yadda ake gyaran fata ga yadda ake lalle kala 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 ya kamata ki koye shi ki iya wannan shine sinadarin da zai tabbatar da ke da kimar ki a wajen mai gidanki ba tare da kin samu matsala ba lokaci mai tsawo mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske amma kazanta a gida rashin kulawa rashin kula da tarbiya ga rashin kiyaye baki rashin kula da harshe ba ladabin magana baki isan kalmomin da zaki rinka gaya wa mai gidanki in kin gaya masa ji dadi ba ba a koya miki ba baki iya ba in mai gidanki ya dawo ransa a baki kika ga yana cikin fushi baki san ya zaki lallabo shi ki dawo da shi cikin hayyacin sa ba ke dai kawai kina zauna a gida baki da aiki sai dake tuka toki bar a ci kawai a wannan ba shine zaman aure ba fadi yake da shi kwarai da gaske sai ake tattauna akan waɗannan abubuwa masu muhimmanci kwarai kwarai da gaske gabar magana ta gaba wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance tare da iyalin sa yana da wato al-mu'ashara bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa wanda dai akan gabar magana muke kenan manzo Allah yana da jamilul ishra zamantakewan da yake da iyalin sa masha Allah tabarakallah ga yawan murmushi galiban annabi yana murmushi sallallahu alaihi wasallama galiban yana da yawan murmushi yuda'ibu ahlahu wa yatalattafu bihim yana wasa da iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausasa wa iyalinsa sallallahu alaihi wasallama wa yuwassi'u nafaqatahu yana yalwata ciyarwarsa ba mutun ne mai rowa ba wa yudahiku nisa'ahu annabi yana yawan dariya wa iyalinsa sallallahu alaihi wasallama bashi ne akan ka ya kai alhaji bashi ne akan ka ya kai mai gida ka sani wajibi ne ka faranta wa iyalinka kai mata murmushi kai mata dariya ka sauƙaƙa mata ka sausasa mata ka faranta mata ka yalwata mata ka buɗaɗa mata ka bata abinda take so matukar bai saba shari'ar Allah ba ta kuma cancanta kai mata haka din tunda babu abinda ba ta yi maka masha Allah tabarakallah don wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shi sa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce yace mazajen da suka fi kowanne alkhairi riwayar Imam Tirmidhi mafi alkhairin namiji shine namijin da yake kyautatawa iyalansa yace khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku ya jama'a shine wanda yafi alkhairi ga iyalansa ni kuma ni ne nafi ku kyautatawa iyalina zamanto mai sakin fuska ya kai bawan Allah a gidanka kada ya zamanto dariyarka ta fi yawa a waje akwai wanda in ya fita waje masha Allah bakinsa kaman zai yage saboda dariya fa ayi hayaniya ayi sama ayi kasa a tafa da abokanai dariya sai ya kusa faduwa amma wallahi da ya zo zai shiga gidansa sai ya tsaya sai turmude fuskar sa ya tumurmushi me yasa yake haka wai ba haushe wai aqidarsa tunanin sa wai an kaje gida kana dariya matar kai za ta rena ka ina fada ina da maimaitawa wannan magana kuskure ne da mutane suke cewa mutum wai matar sa za ta rena shi a duniya fa in akwai wanda zai rena ka ya kamata matar ka ce tafi kowa ta rena ka amma Allah ya kiyaye wannan so ku yi abin da sunna ta ce ku yi abin da manzon Allah ya ce sai ku zauna lafiya da ku da iyalanku a gidajenku yanzu akwai adalci ya kai dan uwana mutum ya je waje yayi ta dariya yayi ta sakin fuska amma a gidansa yazo kawai ransa a bace matarka tana maka magana tsakaninka da ita tana can nesa kana nan kana daka mata tsawa akwai wanda fa wallahi matar ba ta isa ma ta zo nan kusa da shi ma ta yi masa magana ba tana can nesa sai ta durkusa tana can jama'a wannan ba addini bane ba kuma wannan ba ladabi bane dan shari'a ba ta ce matarka ta zo ta yi maka haka ba wannan kirkira ka ce kawai kai kowa yana da daman ya zo kusa da kai amma matarka tana nesa da kai kawai sai in bukatarka ta tashi da daddare shine zaka kira ta amfanin su kenan kada ka bari matarka ta fahimci ga yanda kake akwai wanda kawai hankoran sa da burin sa dare yayi je biya bukatar sa kan iyalin sa kawai shikenan zance ya kare amma da rana a ba su da wani abin da za su amfana da shi a wajen mai gidansu Allah ya gyara mana halinmu ya sa mu cika da imani za mu dakata anan saboda kurewar lokaci sai zama na gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu